a ba su wani matsayi na musamman ta yadda ya haɗa biyayyarsa da kuma biyayyarsu a waje guda. Ya ce abi Allah, abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya ce a kyautata wa iyaye. Lallai ne idan mutum ya kuskure a rayuwa yana daga cikin hasara da mutum zai yi a rayuwa. Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara masa rashin rabauta dangane da kyautata wa iyayensa. Wannan magana tana da muhimmanci saboda galibinmu ko dai muna da iyaye ko muna da ‘ya’ya, mu din iyaye ne ko kuma iyayenmu sun gabata. Bin iyaye da kyautata wa iyaye yana da muhimmanci kwarai da gaske akan kowane mutum, namiji ko mace. Shi yasa malamai masu hikima suna cewa duk wanda ya bi iyayensa to ‘ya’yansa za su bi shi, duk wanda ya wulakanta iyayensa kuwa to tabbas sai ‘ya’yansa sun ja shi a ƙasa sun tozarta shi. Shi yasa mutum ya yi da yawa ko ya yi kaɗan. Idan mahaifinka ya rasu ko mahaifiyarka ta rasu, kana zuwa ka gaishe su, ka kai musu ziyara a kabarinsu, to ka sani kai ma insha Allah idan ka mutu ‘ya’yanka za su yi maka, idan kuma ba ka yi to ka sani ba lallai ‘ya’yanka su yi ma ba. Idan ‘ya’yanka iyayenka sun rasu, ka samu wadata ka tuna da su, kai musu sadaka jariya, wani abin da za su rinka samun lada a kabarinsu, saboda su suka yi sababin zuwanka duniya, to ka sani kai ma lokacin da ka bar duniya ka koma ga Allah, Allah zai kayyada maka cikin ‘ya’yanka su kyautata maka. Da yawa wasu za ka san rayu a lokacin da suke rayuwa iyayen suna cikin talauci, su ma suna cikin talauci, amma daga baya Allah ya hore musu lokacin kuma iyayen ba sa nan. To koda Allah ya ɗauki ran iyayenka a lokacin da kake cikin mulki ko kake cikin sarauta ko kake cikin wadata, iyayenka ba a raye suke ba, to akwai abin da za ka yi musu na biyayya da da'a. Kada wani ya ɗauka cewa maganar mu ta shafi wanda yake da iyayensa ne a raye kawai. A shari'o'i na sama gaba ɗaya sun yi ittifaki a kan kyautata wa iyaye. Babu wani addinin da bai goyi bayan a kyautata wa iyaye ba. Da Kiristanci da Yahudanci da Musulunci da Buzanci da kowane addini da ka sani yana goyon bayan kyautata wa iyaye. Kuma ina wannan maganar na so kowane ɗaya daga cikinmu ya ji cewa da shi nake yi, ni ma kuma da kaina nake. Ɗabi'ar annabawa ne kyautata wa iyaye, huwa min khuluqil anbiya, hali ne na annabawa. Kamar yadda ya zo kuma cewa da abu salihina ne, ɗabi'a ce ta salihan bayi. Duk inda ka ga mutumin kirki to za ka same shi da kulawa da iyayensa. Kuma alama ne, dalili ne na cewa imaninka na gaskiya ne. Kamar yadda kuma duk lokacin da ka ga wanda yake bai kula da iyayensa bai damu da su ba, to kuma alama ne na raunin imani kuma ba shi da karamci, sannan kuma zai samu su'ul khatima, mummunan cikawa. Kamar yadda kuma mai bin iyayensa mai kyautata musu to yana da husnul wafa. Kyautata wa iyaye yana daga cikin abubuwa da shari'ar musulunci suka ce a yi, kuma wannan i'tirafun ne bil jamil, kamar an maka mutunci ne kace kai ma bari kai. Duk yanda kake jin ka kake jin daɗin rayuwar nan, ai babanka da mamanka su ne sababin zuwanka, kenan duk alherin da ka samu yana suna da hannu a ciki. Zan ba da misalai da dalilai da zan kawo nan gaba insha Allah ta'ala. Addinin musulunci ya himmatu kwarai dangane da jan kunne da fadakarwa, wani lokacin da rarrashi, wani lokacin da wato gugan zana, dangane da kulawa da iyaye. Allah ya sanya yi musu da'a, min afdalil qurbat, yana daga cikin mafificin abubuwan da suke sama ma kusanci zuwa ga Allah. Saba musu kuma yana daga cikin wato manyan zunubai. Alkur'ani ya yi bayani a cikin wata aya a cikin suratul Isra'i aya ta 23 zuwa 25, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم التي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما يتي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أنا تشوى ما أشكي سوى السوسوبين الله يا أيه كنشي الله يا وجبتا شيوى كد أبوتا وقواتشي سيكم ايكا وشيوى أبي إياي إن الله يسا جرمايا حتى كد تيد كشكين إياي أنك كود كان سبيو to kada ka daka musu tsawa kuma kada kai musu asha akan abin da suke kace damme ko kace kash bai ana gaya musu magana ne mai taushi ka shimfida musu fuffuke na jin kai da rahama da tausayi kuma ka rinka yi musu addu'a bayan ka kyautata musu fa kuma ka rinka musu addu'a kace Allah ya ji kansu kamar yadda suka rene ka kana yaro kadan babba Allah yace shine yafi sanin abin da ke cikin zukatan ku rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura annabin Allah annabi Yahya Allah ya bada labarin sa a cikin alqur'ani yayin bishi saboda yana da wata dabi'a mai kyau shine bin iyayensa annabi Yahya mutum ne mai da'a wa iyayensa ba mutum ne mai girman kai ba ba mutum ne mai wato sakaci wajen bin iyaye ba ba mutum ne wanda yake mai rauni a wannan janibi ba a'a Allah ya girmama shi ba ya saba wa Allah amma kuma mutum ne wanda yake a gaba gaba wajen kyautatawa iyaye Allah ce ya Yahya khudil kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiyya yace wa hananan min ladunna wa zaka wa kana taqiyya yace wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya wannan duk akan annabi Yahya ne ya kai Yahya ka riki littafin Allah da aka baka ka rike shi da karfi kai wa mutane hukunci da shi kuma ka bi abin da ke ciki Allah ya ce mun ba wa annabi Yahya hukunci tun yana yaro wa atainahu al-hukma sabiyya mutum ne mai biyayya ga Allah mai da'a ga Allah mai matsar ubangiji yana kusa da shi mutum ne mai tsarki mutum ne mai takawa wa hananan min ladunna wa zaka wa kana taqiya shi ya fada sifar mai yawan biyayya ne ga iyayensa bai zama jabbaran asiya ba mai girman kai mai saba wa Allah ko mai saba wa iyayensa kaga wannan yabo ne Al-Qur'ani ya kawo mana dan mai koyi da shi Annabi Isa dan Maryamu annabin Allah ne da Allah ya girmama shi shi ma ya zama mai kulawa ne da harkar iyayensa baya wasa da shi shi uwa ce ma da shi babu uban amma Allah ya yabe shi ya tsaya ya kula da mahaifiyarsa kamar yadda Allah ya bada labari يتي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا تيتي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا كوافيا يتي الله يبيشي shi annabi Isa a matsayin sa na annabi da Allah ya halicce shi da uwa ba tare da uba ba kiristoci suna cewa shi Allah ne saboda wannan yanayi da yazo da shi amma wannan magana ba haka bane kuskure ne shi yasa yace inni abdullahi ni bawan Allah ne shi da kansa yace shi bawan Allah ne shi ba annabi shi ba Allah bane ba kuma Allah ya bashi littafi shi sai ce atani alkitaba yace waja'alani nabiyya kuma yasan ya zama annabi kuma yace Allah ya sanya ni zama mai albarka a duk inda nake kuma ya mun wasiya da kula da sallah ka duba annabi Isa shi yana sallah duk wanda yake bin annabi Isa da gaskiya to ya kamata ya yi sallah. Sannan kuma ga zakka yace Allah ya umarce ni da wannan matukar ina rayi ma dumtu hayya. Cikin abinda Allah ya umarce shi yace wa barran bi walidati, mai biyayya ne ga mahaifiyata, ka gani ita kadai yake da ita, amma yace ina mata biyayya. Walam yaj'alni jabbaran shaqiyya shaqiyya, Allah bai sanya ni in zama mai girman kai shakiyi ba. Yace wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya, dhalika Isa ibn Maryama qawla al-haqq alladhi fihi yamtarun, ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Yayi bayani cewa shi bawan Allah ne ya faɗi kyawun wanda bai unsa, sannan kuma idan ya tabbatar mana ya mai da martani ga waɗanda suke cewa shi din Allah ne. Yace wa salamu alayya yawma wulidtu, to kaga Allah ya zai ce ranar da aka haife ni ba, shi da kansa ya ce an haife shi. Wa yawma amutu, shi da kansa annabi Isa ya ce akwai ranar da zai mutu. Wa yawma ub'athu hayya, da kuma ranar da za a tashe ni ina rayuwa, shi da kansa ya faɗa cewa za a tashe shi. Waɗannan abubuwan guda uku da aka jero a aya ɗaya ba sa faruwa in ba a kan bawan Allah ba, wanda yake Allah ne ba za a taɓa cewa an haife shi ba, ko a ce zai mutu, ko a ce za a tashe shi ba. Shi yasa a ƙarshe dan kar ma ka ɗauka wani ne daban, sai Allah ce zalika Isa ibn Maryam. Ai wancan da ake ma bayani shi ne Isa ɗan Maryama, zance na gaskiya da mutane suke shakka a kansa. Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne yafi soyuwa a wajen Allah, wani aiki ne Allah ya fi so? Dan uwa ka ji aikin da Allah ya fi so, na farko as-salatu ala waqtiha, yin sallah akan lokaci, kar a bar sallah sai ta fita mutum yana hada azan al-asr ko yana hada magariba isha ko yaje office ya gama hidimar office amma baya hidima Allah, wai sai ya dawo gida yake hada sallolinsa. Da yawa wasu daga cikin ma'aikata gwamnati suna wannan tafiyar, su rinka kin yin sallah a ofishinsu, ba su lokacin za su je su yi alwala, su je jami'a a masallacin ma'aikata, sai dai cika fayil, sai dai bin takardu, sai dai kaza, sai dai kaza. Idan sun zo sallah sai a gida ne sai su haɗu suna rama salloli a gaban ƴaƴansu da iyalansu. Wannan tabewa ne duk mutumin da ta gangan ya ƙiye sallah a kan lokacinta, to ko ya yi Allah bai zai karɓa ba. Haka ya zo a riwaya ya batta da gangan ba da uzuri ba, na farko kenan. Sannan sai ce sai kuma me, sai ce bin iyaye, wanda shine abin da zamu yi bayani a cikin lecture mu insha Allah. Bayan sallah akan lokaci abu na biyu da Allah yake so sai bin iyaye, abu na uku kuma yin jihadi saboda Allah tabaraka wataala, al-jihadu fi sabilillah. To ana abin da nake so a lura, ku duba fa daga sallah sai bin iyaye, sai kyauta iyaye ko jihadi da kake ji ana faɗa, wallahi bai kai biyayya ga iyaye ba. Abu Huraira shi ma ya ruwaito kamar yadda Imam al-Hakim ya kawo hadisin a cikin al-Mustadrak, hadisi ne hasan li ghairihi, manzala yana cewa ku kiyaye dangane da matan mutane, ifu an nisa'in nas, ku kiyaye dangane da matan mutane, ku kiyaye dangane da ƴaƴan mutane, ku daina zina, kuma matanku za su kame. Sannan ku bi iyayenku, kuma ƴaƴanku su ma za su bi ku. Gabar magana ta hadisi yana tsoratar da mu cin mutuncin mata ta hanyar zinace-zinace, wanda wannan abu yau ya zama ruwan dare. Wasu ba su mai da zina komai ba, ana lalata ƴaƴan mutane. A yau dare ka ka je ka auri yarinya, sunan budurwa ka aura amma ba budurwa bace ba, kuma abun tausayi, abun baƙin ciki, ƴaƴanmu mu musulmi da muka ce za mu yi sallah a masallaci, za mu karanta Qur'ani, za mu kai su makaranta, za su rufe al'auransu, za su yi kaza, za su yi kaza, to su ne kuma ɗin a cikinmu ake samun wasu ɓata gari su je su lalata mana ƴaƴa, a lalata zuri'a. Wallahi mala abin da yake faruwa yanzu da yawa, wasu ƴan matan da ake auransu wallahi ba ƴan mata ake auransu ba. kuma abin da zai tayar maka da hankali babu sifa babu kama karka dauka ita mazinaciyan wai gane ta zaka yi a'a kamammiyar da kike tsammanin kamammiya ne wani zai zo ya yaudare ce lalata mata rayuwa shi yasa ake cewa kullum idan mutum ya san yana barna ko zai barna to ya tuna ƴaƴansa ka tuna ƴaƴanka wallahi duk wanda ya lalata ƴar wani shi ma sai an lalata tasa ko ka dade ko karka dade ko ka yadda ko baka yadda ba za a zo lokacin da ƴaƴanka su ma sai wani ya ji lalata su babu cin amana irin mutum ya je ya auri mace ya tarar wani ya lalata ta kwanan nan wani mutum ya bugo min waya yake gaya min wani abu na tashin hankali yace yana neman shawara yarinya ce an bashi yarinyar kirki mai mutunci mai amana an bashi an saka lokacin aure fa yace kawai wani dan uwanta wani yaro matashi dan uwanta yana fa shiga gidansu ya dauke ta a mota yace za su je wani guri za su je unguwa irin wannan dabi'a da muke yi mu dauki yaran mu ƴan mata mu hada su da ko wasu kannan mu ko wani kannan matan su ko kannan iyayen su ko wani irin wannan dai yaddar da ake yi ya dauki yarinya ne ya tafi da ita ya je ya kai ta wani guri ya kai ta wani gida sai da ya gama lalata ta ya dawo da ita yarinya na duka bata wuce sati kaza a yi aurenta ba bata taba sanin namiji ba sai akan wannan mutumin kuma dan gida a kanin mahaifiyarta a yayan mahaifiyarta a kanin babanta a babbanta a waye dinta wallahi lazim yarinya bata saba ba san abun ba dan haka tazo tana kuka matashin wanda zai aure ta din yazo ta tausaya masa tace gaskiya za ta gaya masa gaskiya akwai abin da aka yi da bata ji dadi ba me ya faru shine take gutsa masa wannan magana tace gaskiya wani ya dauke ta ya je yayi rafin ɗinta tace da ƙarfi ya danne ta ya lalata da ita shine fashi da kuka yar sai yanda zai yi ya bugo waya yake tambaya yanzu ya zai duka saura sati kaza ya gama duk wahalar duniyar nan wani kuma ya je a rana ɗaya ya lalata ta ya zai yana ina yaron yace yana nan yana raye yaya zai yi ya ci gaba da zama da ita damuwa ya kyale ta tausayi to wannan ɗaya daga cikin illolin cin amanar da mutane suke yi na lalata yayan mutane malam ba a maganar jami'a fa wasu jami'o'in wallahi malam ta'adin da ake yi a koya wa yara shaye-shaye a koya wa yara zinace-zinace saboda babu wata dokar da za a iya ladabtar da su a tsarin jami'a in an kama suna wannan dan an kama yaro yayi zina ko ya sha wani kwaya ba jami'a ya saba ba abin da ya saba Allah ya saba ina ruwan su dan ya saba Allah wannan ta sa yanzu kowa kaffa-kaffa yake da ƴaƴansa da iyalansa ban yi ma magana abin da ya shafi harkar zinace-zinacen matan aure ba to cin amana ta ƙarshe kenan wannan ita sharrin zinan matar aure ba za a gane ta yi ba malam shi yasa ni ban taɓa ganin laifin mutumin da wai ake ganin wai yana da sa ido da bibiya akan harkar iyalinsa ba ni ban taɓa ganin laifinsa ba ban ga kuskurensa ba a irin wannan zamani wallahi da wannan wayar malam za a zo a dauki mata ka a tafi da ita a je a lalata ta da wani wannan wayar na ga dama zan ba ku misali barkate kana nan kana ta harigido kana ta hayaniya kana ta kaza kana ta kaza ashe akwai wanda yake zuwa da daukan matan ka iya lalata ta kuma kyauta ba sai ya biya kuɗi ba kaka dauka zai rage ma kuɗin jafare ina fadin wannan magana ne kenan bamu da safety a cikin iyalanmu da ƴaƴanmu ka kai matar ka makaranta lakcirin da yake koyar da ita ya neme ta saboda ta ci jarrabawa ka kai ƴarka makaranta abokan karatunta sun neme ta sun lalata sun koya mata abin da ba ta sani ba. Annabi ya ce ku kiyaye dangane da matan mutane. Shi sa yazo a wata riwaya iyyakum wadkhula 'ala an-nisa. Ku kiyaye shiga kan matan mutane. Irin masu shiga gidaje barkate. Irin wanda suke barin gidajen su ba tsari kowa gidanka kamar tasha ko tasha ma yana dan sa igiya wani lokacin ko amma gidan ya zama kamar tasha da wancan da wannan da wancan da wannan da kowa da kowa kuma ga yaran zamanin nan suna mu'amala da wannan abubuwan babu makircin da babu a cikin wannan abar komai akwai na tsiya yarka karama kana kallo alaji tana rike wayar naira 100,000 kaza kai taka wayar duka ba ta wuce 17,350 ba amma yarinyar ka karama buzuwa tana daukan waya tana rike wayar naira 100,000 kaza ba inda bata iya danna ba kuma kai ba kai ka sai mata ba amma ka kyale ka ce ai zamani ne a kyale su kana tsammanin zai je ba ta wannan waya ta 100,000 kaza a banza kuma ba ta da tsayayyen saurayi fa ba wanda ya turo tambaya fa amma tana rike manyan wayoyi yanzu yara ƴan mata duk bayan wata shida suke canja waya kuma iyayensu ba su sani ba saboda kuna da sakaci akan kulawa da yayan to babu wulakanci da wuce ka gama wahalar tarbiya tun daga jarirai daga ka gama kashewa yarinya kuɗi da hidima ka taimake ta ka taimake mahaifiyarta wani kurin ya zo gidanka ya tsaga gidanka ya keta maka mutuncin gidan kurin ya tafi ya bar maka wannan bai yi ba to ya kamata masu barna masu ɗaukan mata masu lalata matan mutane da masu kiran ƴaƴan mutane zuwa ga wurarensu su ji tsoron Allah kuma su sani inna rabbaka labil mirsad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin Imam Muslim yana amin ya Allah kare mu yana faɗa cewa Allah ya tirsasa hancin wannan mutumin Allah ya tirsasa hancin wannan mutumin raghima anfuhu raghima anfuhu raghima anfuhu sahabbai suka ce man ya rasulullah waye wannan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce man adraka walidayhi indal kibar wanda ya riski iyayensa guda biyu lokacin da girma ya zo musu ko daya fa dakhala nara bi jiye musu biyayya da da'adda zai shiga aljanna ba har ya je ya saba musu ya shiga wuta wannan ya wulakanta ya tozarta idan babanka ya rasu za ka yi zuwa ka gina masa dan masallaci a ƙauye ka sa sunansa ka ce Allah ya kai mai lada idan mahaifiyarka ta rasu za ka yi zuwa ka je ka sai mata tabarmai da butoci ka kai wani masallaci ka tona mata rijiya wannan specifically dan ita kai Allah ya kai mata lada niyya ce kawai za ka yi baka taimake ta ba amma a banzan bazara ma za ka kashe kudin a banza amma ga sadaka jariya rijiya dai naira 200,000 da wani abu waye waye ya tona maka rijiya amma a banza ma za ka kashe kudin a banza ba kai musu komai ba to kai yanzu kai ba ziyara kake zuwa kana addu'a wa iyayenka ba kai ba aji ka gina musu ba kai ba makaranta ka gina musu ba kai ba kaza kake musu ba to me kai musu to me iyayenka suka amfana da kai a cikin wadatar da ubangiji ya maka a yanzu ko tsaya mu tambayi kawo kanmu wallahi akwai hanyoyin taimako da yawa da za mu shuka wa iyayenmu sadaka jariya bishiya ba malam za ka iya dasa bishiya guda ɗaya ka je ka sai bishiya ɗaya ka dasa ta a ƙofar gidan wani ko a ƙofar gidanka ko a masallacin wasu ka ce Allah ya kai wa iyayenka ladan kuma Allah ya karba har duniya ta tashi ko tsuntsu ne ya hau kan wannan bishiyar kana da lada suna da lada amma mantawa muke yi in wani musulmi Allah madaukakin sarki ya yi ta faɗa cikin alkurani ayoyi bara mu iya faɗar adadinsu ba dukansu akan abi iyaye ne a ce maka musu kuma bin su shine fa zaman lafiyarka kauce musu da saba musu fa shine tashin hankalinka da damuwarka kuma wallahi ba za ka ga albarka a rayuwarka ba yanzu kwanan nan aka zo aka mu wani kes malam ba dadi ku yi hakuri in ta gaya muku saboda mu kula da ƴaƴanmu malam wani mutum ne ya zo ya kawo mun kes ya ce wani mutum ne yake ta tafka rikici da ɗansa ƙarami yaron nan ko jami'a bai shiga ba bai wuce shekara 17 ba ko 18 ko 19 ka zama so yaron ne ya dauki dan ubansa ya je kai shi wai human right ya ce ya kawo ubansa kara aka ce me ya faru wai baya daukan nauyin sa baya kulawa da shi me kake so yace am aladaftar da shi bayan wannan kuma yace uban nasa wai mazinaci ne kuma aka kira uban kuma ya maimaita masa wannan maganar yace yanzu ni zaka ce o mazinaci ni kawai sai ya tsuguna tsohon nan sai fashe da guga sai mai da shi aka yi yace yanzu dana yanzu ya kawo ni human rights dana baka rasa ci ba baka rasa sha ba baka rasa kaza ba baka rasa kaza ba ni ma ma'aikacin gwamnati ne sai na je na yi make-make da buge-buge in ciyar da kai in ciyar da waye in ciyar da waye in ciyar da waye amma wai bai yi masa abin da yake so ba saboda abokanai suna da kaza suna da kaza shi bai da kaza bari ne ya dauke shi wai inda za a sa shi ya ladabtar da su a ladabtar da shi akwai wanda aka kama in kes dinsa baya yi wa ubansa magana kuma yana kwana a gidan uban uban ya fashe da kuka ya ce dan Allah na yafe ma duk abin da nawa a duniya dan Allah ina so ka gaya mun me nayi maka yaron ne yake magana amma wallahi in ya tafi kasuwa malam sai an ce shiru saboda tsabar surutu da raha da abokanai amma wallahi baya yi wa ubansa magana in an zo gida aka yi sallama aka ce ana neman mahaifinsa ba zai iya zuwa ya yi wa uban magana ya ce masa ana neman ka ba sai tura wani yaro kaje ka ce ana yi wa alhaji magana shi ba zai mai magana ba uban ya aiko ya ce a tambaye shi me ya masa bai magana ba ta yanzu wannan kuma yana jiran shi ya yi aure nasa ƴaƴan su bi shi haka muke zuwa mana a zo a haifi yaran nan malam yaran kai ta sa maka hawan jini da tashin hankali ta rasa inda za ka yi da shi malam wanda zamani ka san me tun makarantun da muke ɗaukar su muke kai su ake koya musu makarantu ake koya musu karatu don su zama wani abu babu darasi ɗaya na magana akan bin iyaye babu ko dai babu wallahi to dan islamiyyar kuma da za a kai shi je a koya masa bin iyayen ko a koya masa sallah su kuma mun kashe su mu da kanmu wulakanta su ba mu dauki makarantar islamiyya komai ba mu da kanmu karka dauka wani kirista ne kashe mu muka kashe su ba su da daraja a idanmu shi yasa suke wayan gari ba inda suke zuwa sai can inda aka gaya musu abin da suka gaya musu ya za a yi danka ya ganka da daraja ya ganka da kima sai ka koya masa kaga yaro ubansa ya mutu bai damu ba musamman in ya bar masa dan abun duniya wani yaro uban shi ya mutu kawai ana fa zaman makoki fa aka gan shi da waya yana ta chatting yana dariya haka yana shiga wasu wurare YouTube ne da waya yana ta dudduba waya sai wani abokin sa ya fizge wayar yace kai amma baka da kirki babanka ya mutu yanzu aka kai shi kazo kana duba wannan abun kana dariya yace dan la gafara kai ma ka bani kai ma in uban naka ya mutu kai ma ka zaka to me zan yi kuka zan yi lokacinsa ne ya riga ya mutu haka ya gaya wa ubansa shi yasa na sha faɗa a cikin karatu ina maimaitawa wala duk wanda ya zo ya ƙarar da rayuwarsa a kan ‘ya’yansa waɗannan ‘ya’yan na zamani in baka yi hankali ba za ka je ka ƙare a kansu kuma wallahi su ba sa tausayinka wallahi ka tsaya ka gina lahirarka ka taimaki kanka tukunna a matakin farko sai su zo su samu ka hawan jini su samu ka ciwon zuciya su samu ka zafin ba sa tausayinka duk buge-bugenka wai kana ta make-make wai ka tara wa iyaya kai na kai uban mai tara ma tsakani da Allah ba ka je ka ciwo haram ka tara ai saboda yara ai saboda yara to ya zaka zo ka tara masifa kai ka je ka ci uban duka kuma ka ce kana gina wa yaranka wani abu ka hana kanka jin daɗi ka hana kanka hutawa ka hana kanka morewa ka hana kanka za ka ce ai saboda yara ai saboda yara yaran da za a zo a je abin ne ka sati biyu uku hudu biyar wata ɗaya wata biyu sun manta da kabarinka ba a zuwa duba iyaye yanzu ba a zuwa sai wanda Allah ya zaba ka yi musu abin da ya zama dole kawai ka ba su ilimi ka ba su tarbiyya ka yi musu kaza amma batun zauna in takure kaina sai na tara muku dukiya wai in mutu in bar ku wai da dukiya ni na uban me ya bar mun kala rawi yace hawa yace ni ba mana ai ya gama da ni yace ba abin da yake mun daga tari ba tari ne yace kala rawi yana ra'a yana fada Allah ji da sura yace amma yanzu gashi ina da kaza tsoron su wannan na magana ne akan wanda yake takure kansa a rayuwa ya kuntace kansa a rayuwa ya kiye yi ya gina wa lahira ya gina wa kansa lahira amma yana cewa wai yana hidimar yaya da wai tsoron su wani bawan Allah ku hakuri bana da tsagaya muku wani bawan Allah ya kashe wa yasa kudi taje tayi karatu tayi medicine tayi kaza miliyoyin kudi mallam aka gama komai da komai kuma tazo wani yana son ta ya aure da ita ya ba da ita sai nace dashi yanzu kai ka kira ta ka dan ja mata kunne akan hidimar da ka mata da takaddar da take dashi kuma ka kira mijinta ka ga ya masa kaza kaza tsoron su yanzu ka sa yarinya ta je ta karatu medicine ta zama likita medical doctor tana daukan albashi sama da 100,000 kaza kai yanzu ba ka fa mata wata doka ba insha Allah rayuwa to ai yanzu mallam sai a ce kaza ce a ai ba yanzu an kashe miki wannan kudin a banza ai ba zai yi ba ai ya za a yi nace kira mun mijin kira shi yazo nace kai kaga wannan yarinyar mai tsada ce amma Allah ne ya baka yanzu wato soyayya ne a gashe ta samu an gama mata wahala yanzu kawai aiki za a samu mata ta yi tana dauka albashi to karfa ka dauka albashin nan kai da ita za ku cinye bi zai yi ba nace wa ubanta ka lissafa mata kannanta da suke makaranta ana biyan school fees wance ka irga mata kamar mutum hudu biyar haka ka ce ita za ta rinka biyan school fees din su kace kuma uwarta lalle duk sallan duniya ko duk lokacin bukata ta tashi za ta rinka yi uwarta kaza ka dauki wani abu na nauyi kace in dai za ta yi aikin ba cinye kudin da za ka yi ba mijinta zai amfana ita ma za ta amfana to kuma kuma ku amfana ka dora mata wannan nauyin saboda za ka iya faduwa ka mutu yau idan ka fadi ka mutu wannan yaran kannanta wa zai doya zai biya musu school fees din su kai yanzu kana cikin kannanka da zaka tafi ka bari ko yayyanka ko danginka akwai wanda zai dauki nauyin kudin makarantar yayanka to me amfani wannan jarin da ka zuba miliyan kaza ta je ta saboda ta yi karatu kawai sai ka zo ka bari miji ya aure ta ya zo ya rinka karba albashin kuma ya dura mata ashar ya dura ma ashar kai ma haka suke yi akwai wanda wallahi tallahi bace su ta kashe kwabo ba a cikin kudin to kai me benefit din ka kai me karuwa kuma yanzu baka koya mata tarbiya kai ka dauki nauyin ta kuma kai baka koya mata tarbiyar ta dauki nauyin yan uwanta ba yace gaskiya ne fa mallan nace ai haka za a yi na kira mijin nan na kora mai jawabi nace ga yanda za a yi so kudin makarantar yara kaza kaza shi ai ba komai mallam ba komai saboda dan wannan zamani in ka bar shi wallahi zuwa za su yi ta cinga ta ciyar kaza su cinye kudin gaba ɗaya kai kana nan kana shi mai Allah kuwa wannan ma biyayya ne ga iyaye Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa na bani isra'ila kenan Allah ce wa bil walidaini ihsana a wata ayar Allah ya ce wa a'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a sai ce kuma wa bil walidaini ihsana duk in kun dina ce wa bil walidaini ihsana ana nufin to a kyautata wa iyaye wancan suratul baqara wannan suratul nisa'i a wata ayar Allah ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana a cikin suratul an'am a wata ayar cikin suratul luqman Allah ya ce wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini sai ce an ishkurni wa liwalidayka ilayya al-masir ka gode mun ka gode wa iyayenka inji Allah ka ji ba an ishkurni ka gode mun wa liwalidayka ka gode wa iyayenka wa ilayya al-masir makoma gare ne take cikin suratul luqman a cikin suratul ahqaf Allah ya ce wa sainal insana biwalidayhi ihsana حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا أكي بياني يند قواتك وهل دوكا لا تندق دوكا تشكي ذات فارة توفيتو من يو تنظر شطر شن يو لما الله يسعى أنسى مماغون هنا أداء شيكا رمبا إنا إينا تنا ومنا يعلى والله ما شمي تشكي ذاك دي إند أكا جوية ترب دنيا شي تاتو رؤيا إنت سنة أنت متى a wannan tako tana ci cin kasa suke bil haƙi da gaskiya saboda wannan cikin mace mai juna biyu takan iya zuwa ta bude bakinta da hancinsa ta je ta fuskanci masaifa shadda irin ta gargajiya din nan wannan dumin ya buge ta wannan doyin ta shake shi shine zai ba ta biyan bukata akwai matar da na sani in tana juna biyu wallahi idan mijinta ya sa turare zai fita sai ta soma shagewa take gaba daya ba ta san turare akwai matar da idan ta dauki juna biyu wallahi miya kaza mijinta sai dai hakura da wannan miyar ba wai fatace ba ta yi irin wannan miyar ma ta yi wani ma ba za ta iya yi ba mallan duk saboda wahalar yaya ake wannan abu amma mutum ya zo a haife shi a gama masa hidima da wahala mahaifiyarka ba ta da rabo a cikin arzikin da Allah ya baka mallan da yawa yau daga cikin iyayenmu mata daidai da atamfa ta kirki ta arziki da za su sa su je gidan miki ba su da shi amma matarka ta cika mata duk durowinta da kaya da ta je ta gano wani abu a waya ma za a tura ma dolen ka siya amma mahaifiyarka tana ƙauye ba ta da sutura ba za ta iya zuwa gidan biki ba za ta iya zuwa gidan mutuwa ba za ta saboda ba ta da sutura wallahi malam suna nan bila adadin ku yi wa kanku hisabi kafin Allah muku hisabi wani bawan Allah ya kawo min kukan iyalinsa cewa malam ni na kasa gane waɗannan mutanen matansa kenan ya ce malam sai ka dawo gida wai kawai mace wai sai ta ce wai ba a yi abinci ba wai saboda wai injin markaɗen unguwar wai ya lalace yace na bincika a gidana malam ko turmi babu turmi fa na daka tattasai da tumatir da daddawa matan zamani ba sa zuwa da shi ba a ma auren su da shi kai ma za ka aure da yarka ba ka hada ta turmi sai dai da blender in ba wuta fa amma fa kai fa duk da tuwon turmi ka rayu da miyar turmi ka rayu da haka tun daga yadda ku gina su da zarar babu wuta to baka da abinci a gidanka idan baka da gas a gidanka in gas ya kare ko kai tafiya ko aljifinka ya kasa ba gas to ba za ka ci abinci ba saboda baka koya mata aiki da itace ba kai ba ma itace ba rishu ma a zuba ka nanzir a sa lagwani ma a kunna ba sa yi so me ya faru ba ya abinci ba wallahi ba gas haka za ka kwana da bakin ciki da yunwa saboda ba gas a gidanka ga fili Allah ya bore maka ga karfi ga katti mada ka dawa da za su iya nemo itace su kawo ai amma wallahi ba za su yi ba saboda ba koya musu ba yace malam gida ne muke da shi da ruwa wai a ɗebo ruwa a kawo min a bandaki na wannan mai gida ne yake kuka yace wai sai mace wai ta ce wai sai almajiri ne zai yace to kai hajiya ba za ki dan motsa jiki ba ko ya ne ne ni yanzu motsin da nake in je in bugo in nemo in kawo in wahala in je nayi kaza duk wannan duk shikenan a banza ruwan da zan yi wanka wai sai ki zo ki ce mu wai almajiri bai zo ba abin da ya faru wanka ne zai yace a kai mai ruwa ban daki sai ce ai almajirin bai zo ba jiya so bai neman mana ruwa bai zuba mana a toilet ba ba za ki diba ce gaskiya ita ba za ta iya ba dai kenan ya sake zuwa babu abinci ba ai abinci ba me ya faru wallahi an dauke wuta ba ta danna blender ta kai markade ba kuma injin markade sun tashi a lokacin so haka da ƴaƴansa da shi gaba daya ba abinci yace sai na fita waje na cire kuɗi na na siyo tsire lafiyayye da biredi mai kyau na tashi ƴaƴana duk wanda zai iya tauna wani abu na tashe su na ce su zo turakata na ce ku zo bismillah yace muka zauna muka share tsiren nan tas ba wani yaro da yace a kai wa uwarsa da ya faɗa shi ma da sai na kore shi yace haka muka cinye tsiren nan tas muka gama da shi yace washe gari kuma yace to ku shirya akwai aikin da za ku yi yace ni ina so in shaida muku a yanzu uwata a ƙauye take tana zaune a gidan kara kullum uwata in za ta yi alwala sai ta je rijiya ta jawo ruwa uwata har yanzu zuwa take ta sa kara da itace take dafawa kanta tuwon gero ta ci in na je gaishe ta shi nake kun san dai uwata ta fi ku daraja a idona ko suka ce kwarai alaji ya ce to shi kenan nan na zo na kama muku gida ina biyan wajen 1,500 kuna zaune amma ruwan da zan yi wanka a ce mu wai ana jiran sai almajiri ya kawo in kama muku gida in jawo muku famfo in yi muku kaza wai ruwan da zan yi wanka sai almajiri ne zai kai in yaje ya tsuguno fa sai almajiri ne zai yi pollution ba ke ba zaki ya daka tatta zai tumatur ba yace to shikenan sai je siyo buhun masara malam ya nika shi buhun masara ya nika akai nika na laushi ya siyo kwano na kuka kwano biyu kwano uku ya siyo tatta sai da tumatur busashe ya mika yace ga gishiri ga magi yace ai ta cin tuwo daga nan har illa masha Allah da safe an ce a ba da abun kariya yace a tuka tuwo da safe da rana abun shafa ne yace a tuka tuwo da daddare a tuka tuwo da safe tuwo da rana tuwo da daddare tuwo da safe tuwo da rana tuwo da daddare tuwo wallahi malam ina ga yamma da suka debi kwana uku hudu sai gashi suna kuka suna alaji dan Allah ka yi hakuri yace a ai ban bar ku da yunwa ba kuma tare da kuna mu ci tuwon nan yara suka yi ta magana yace a ci tuwo yara a ci tuwo shine aka zo sulhu ya za a yi yace yanzu malam dan Allah akwai aya ko hadisi da za a nuna mun cewa ba su zan yunwa nace baka ba su zan yunwa ba yace to a banni ne gyara a gidana nace a je a ci gyara amma a daga musu kafa ko zuwa karshen wata ne ma'azin shaikh kun san me yasa na kawo mana wannan wato zaka iya zuwa kana zaune zama na birni zaman jin daɗi kana kashe kuɗi kana wahala wa iyalanka amma mahaifiyarka tana ƙauye ko babanka yana ƙauye yana cikin bakar wahala kai in wani abu ya faru aka je ka nuna ma abokananka babanka kana jin kunya ka nuna saboda bai da rigar kirki da zai sa ko ba ta rigar kirki da zai sa yanzu a haka namu rayu ko muna son yayan mu su tsaya mana shi yasa tun daga yanzu ko rinka ganewa zaka zo ciwo ya kama ka larura ta kama ka ƴaƴanka a gidanka wallahi ba su damu ba za su yi ta wasan su yi ta tsalle tsalle amma ni da na sani a shekarun baya idan mai gida bai da lafiya kowa bai da lafiya a gidan amma wallahi ban da yanzu malam za a dauke ka ranga-ranga a kwantar da kai a asibiti wallahi ƴaƴanka za su tafi filin ball da yamma ubansu yana kwanciya a asibiti ana daura masa ruwa ko wuta ko aljanna ko lahira ko duniya amma wallahi suna filin ball suna ball kuma ba za su daina yin kallo da suke a gida ba mata za su ci gaba da harkokinsu saboda tausayin iyaye ya yi kaɗan me ya jawo mana mun bar Allah dan muhimmancin iyaye ku saurari waɗannan kalmomi da zan gaya muku a gurguje Allah tabaraka wa ta'ala na gaya muku ya fifita bin iyaye akan jihadi hadisin Muawiya ibn Jahima daga babansa yace nazo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina neman shawara sa akan jihadi sai annabi ya fara ce mu wa Muawiya ibn Jahima yace alaka walida kana da mahaifiya ya kai Muawiya kana da mahaifiya sai ce kwarai kuwa sai manzo Allah yace da shi izhab fa akrimha je ka girmama mahaifiyarka shine jihadin ka fa innal jannata inda rijlaiha aljannan nan tana karkashin kafafuwan mahaifiyarka shi yasa duk wanda Allah ya taimake shi mahaifiyarsa take hannunsa tana masa addu'a Allah maka albarka Allah ya maka kaza to wannan mutum ya fi kowa gata koda ku bai da kokobo a jiwansa wallahi ku nemi yardar iyayenku kafin su mutu kuma galiban iyayenmu suna mutuwa su tafi su bar mu tsohuwarka da kake da ita ko babanka da kake da shi ka gan shi ka ɗauka wallahi wata ran zaka neme shi ka rasa zai riga ka tafiya to wace hidima ka yi masa da za ka samu ya sa maka albarka cikin damar da Ubangiji ya baka ya ce ko ma ka je ka girmama ta ka duba fa izhab fa akrimha fa innal jannata tahta rijlaiha aljanna din da za ka shiga tana karkashin kafafuwanta a wata riwayar shi jahima din ne ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace na so in je yaki ne na zo in nemi shawarar kai annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace alaka walida kana da mahaifiya yace kwarai da gaske sai manzo Allah yace to ka je ka kallazumce ta iz am falzamha je ka kallazumce ta ka zauna tare da take ta mutun hidima ka taimake ta ka azara mata fa innal jannata inda rijlaiha haka imam al-bayhaqi yayi wato na hadisi a cikin shawabul iman ana ba da labarin wani mutum malam saboda tsabar biyayya ga iyaye a wannan zamani Allah ya jarrabe shi da wata mahaifiyarsa ita kuma a duniya abinda take so tsire kuma ba ta da hakuri ko da safe zo gaishe ta ina jire na yace hajjia yanzu ba jire yanzu haka yake sayar jiren ya ajiye shi da safe in zai je gaishe mata sai bata ita ba ruwanta da safe ne ko da rana ko da misalansu malam kullun kwanan duniya idan zai zo gaishe ta abinda za ta tambaye shi ina jire ita kuma abinda take so wannan jire mai karago kuma kuma ba ta da hakuri ka san ya take yi idan ya kawo mata sai ta ce dauko kwanan sha sai dauko sai dauko ruwa yin dauko zuba mu ruwa a ciki sai ta ce juye mu ci yaji sai ya juye tsiran a cikin kwanan shan ta ce murje shi ka murje shi ka murje ka cire karagon ka faffasa naman kai guru 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 da shi haka zai zauna kuma da hannu kuma mata jama sai ruwan nan yayi fari fat ka san in karago ya sha ruwa fari yake malan sai ta dauki wannan ruwan ta dauki wannan ruwan tsire tsiren da karago karagon nan tana hadiya yana bata tana hadiya yana bata tana hadiya sai ta ce Allah ya maka albarka Allah ya faranta maka mai yadda ka faranta mu an riga an sani wannan tsohuwar kawai wannan tsiren shine zaman lafiya kawai kai ba ma shi ba duk wanda yake so ya samu shiga a wajen wannan tsohuwar to tsire yake kai mata to ba ma wannan fa shine abun al'ajabi ba tsufa ya kama ta in zai tafi sai ta ce zo idan yazo sai ta ce sunkuya sai sunkuya yayi kamar sujada sai ta daga hannu ta dake shi a gadan baya ta ce je ka dan albarka Allah ya maka albarka kullun sai ta mai dudu guda daya kamar fa mai jabuwar hankali kuma tana tsane har ta mutu alƙawari ne sai ta zabga masa dudu guda ga tsiren da zai kawo kuma sai ta mai dudu guda amma ya hakuri ya bisa amma malam kaka ga rayuwar wannan mutumin malam bayan mutuwar mahaifiyarsa rayuwarsa ta yi kyau gashi wani abu kamar almara kamar wasa da sauransu to bari mu kwatanta muku wani kuma shi kuma zuwa yayi yana tare da mahaifinsa ba lafiya ana masa hidima a kai masa abinci kullun yana masa kaza sai ya zo ya ga wata ran ba a kai mai abinci ba sai yake wa matarsa faɗa me yasa ba a kai wa babana abinci ba sai ta ce ka auro ni ne dan in ciyar da wani gato wallahi ba zan iya ba ka auro ni ne ni ba zan zo ina ciyar da wani gato ba yace uban nawa ne gato matan zamani kenan kuma bayan ta gaya masa wannan bayanin fa kuma yazo yana fatawa wai ya zai ci gaba da zama da ita ko ya rike Allah ya sauke Allah ya gabatar da bin iyaye akan mace da abokanai riwaya ta zo ma'ana dole ka fifita mahaifiyarka akan matarka mahaifiyarka akan abokananka mahaifinka akan matarka ko abokananka daga Hamza ibn Abdullahi ibn Umar daga baban shi yace a karkashina akwai wata mace yace wa kuntu uhibbuha ina son wannan mata amma wa kana abi yakrahuha babana kuma baya son ta saboda tana masa wasu dabi'u marasa kyau yace fa amarani bi talaqiha yace to ka rabu da wannan mata fa abaitu sai naki nace ni ba zan sake ta ba shi baban yana ganin wannan mata tana da dabi'u marasa kyau da yasa ba addini tunda sahabbai ne sai ya ba wa dan shawara shi kuma sai ya ganin gaskiya yana son ta shikenan Umar ibn al-Khattab sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shi yake kissa da ɗansa Abdullahi sai ce ya Rasulullahi kaga yaron nan abin da yayi akan yarinyar da yake aura matar da yake aura ga halinta ga ɗabi'arta nace ya rubu da ita yaki sai ya kira ɗan shi annabi ya kira ɗan yace ya Abdullahi talliqha ya kai Abdullahi dan Umar ka je ka sake matar nan tunda babanka ya baka shawara kuma shawaran nan bata saba wa shari'a ba kenan a iya samun iyalinka kana zaune da su suna musguna wa iyayenka cin mutuncin addini ne babu wani addinin da yace matar da take cin mutuncin iyayenka take tozartar da iyayenka wai ka je ka ci gaba da rike ta ka ce lamarin iyayenka daban kuma lamarin soyayyar ku daban daman za ka iya son wanda yake cin mutuncin iyayenka ana fa canja mata amma ba a canja uwa da uba da haka annabi yace kaje ka sake ta. A wata riwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda yazo a riwaya, an gabatar da bin iyaye akan haji na tatawu'i, haji. Sa'id ibn al-Musayyib yake cewa Abu Huraira yana cewa wata rana lil abd al-mamluki al-muslihi ajrani, bawa da aka mallake shi mai hali mai kyau mai aiki mai gyara yana da lada guda biyu, na rantsa da ran wanda ran Abu Huraira yake hannunsa da ba dan jihadi saboda Allah ba da yin haji da biyayya ga mahaifiyata, la ahbabtu an amuta wa ana mamluk, wallahi da na so in mutu ina matsayin bawa. Yace labari ya zo mana anna Abu Huraira lam yahujja hatta matat ummuhu, bai taba zuwa yi aikin haji ba sai da mahaifiyarsa ta rasu. Me yasa? In zai tafi aikin hajjin ba wanda zai yi wa mahaifiyarsa hidima, dan haka ya hakura akan tafiya aikin hajjin nan din ya rinka yi mahaifiyarsa biyayya. Bari ku ji kissar Abu Huraira din nan. Da farko mahaifiyar Abu Huraira ba musulma ba ce, tana cikin matan da suke cin mutuncin annabi suke zagin zamana. Kullum idan ya je gaishe ta sai ta zagi annabi. Abu Huraira ya fito yana kuka ga ayar da aka ce abi iyaye, kaga ashe wai iyaye hatta in koda ba musulmi bane ba sai ka musu da'a. Yazo gurin manzo Allah ya ce ya Rasulullah, yace inna ummi asma'atni fi kama akrahu, mahaifiyata ta ji yadda ni maganganu marasa dani akan ka wanda ba na so. Da zai iya cewa ta zage ka ba, amma zagin annabi take yi saboda ba musulma ba ce. Sai annabi ya ce kai haƙuri kai mata biyayya, sai juya gobe kuma haka zai koma ya kai mata abin arziki ya mata hidima. Amma fa duk da haka yana mata da'awa yana cewa ki musulunta, ki musulunta, ki bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tana ki wata rana kawai yana zuwa da ya tallata mata tace kai wai ya ake abin addinin Muhammad nan, yace kalma ce kawai zaki faɗa, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, kawai matan nan ce kalmar shahada. A wata riwaya kafin ya tafi ne abin ya ci shi ya dame shi ya dame shi, yace ya Rasulullah don Allah ka yi min addu'a, Allah ya shiryar da mahaifiyata. Manzo Allah ya daga hannu yace Allahumma hdi ummi Abi Huraira, ya Allah ya Allah ka shiryar da ummu Abi Huraira, mahaifiyar Abu Huraira ka shiryar da ita. Yana zuwa gaishe ta kawai sai ta kama ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya dawo yana farin ciki yace mahaifiyata ta karɓi musulunci. To bayan ta karɓi wannan musulunci ba, aikin kan je yazo shekara kaza yana da mun yace amma bai iya tafiya ba saboda hidimar mahaifiyarsa. Amma mu yau matarka ce zaka auro ta sunna ka aure ta, gida ne ya hada ka da iyayenka ko mahaifiyarka, wallahi ba za ta iya mata hidima ba, sai dai ka dauko yar aiki tana yi wa mahaifiyarka hidima. Amma matarka ba za ta ce yadda mahaifiyarka ba, matarka ba ta magana da mahaifiyarka. Ko kun san cewa a yanzu a wannan zamanin akwai wanda matarsa ba ta ga maciji da uwarsa ba ta magana, suna da yawa kaji dan waye faɗa, wallahi ba ta magana, wallahi ba ta magana. Ko matarka ba ta ubanka bai isa ka je ta gaishe shi ba, ai ba ta shiri, wallahi sai hakuri, wallahi ba ta shiri da hajiya. To ita ma hajiya tana da yan matsalolin ta, uwarka fa kake gaya wannan fa, muyi kokari fa mu gyara fa, in ba ka wallahi za ka ga bakin ciki ɗanka kana raye baka mutu ba, wallahi sai ya zo ya me ya wulakanta ka akan matarsa. An gabatar da bin mahaifiya hatta akan ‘ya’ya, akan taimaki iyaye sama da ma ‘ya’ya. Hadisin Bukhari, wasu mutane guda uku manzo Allah ya ba da labarin cin banu Isra’ila suka yi tafiya suka je ya aka yi suka shiga wani kogo, dutse ya zo ya rufe su, dutse ya zo ya rufe su, wasu mutu ba. Sai suka ce to kowa ya yi tawassuli zuwa ga Allah da wani kyakkyawan aikin da ya saba yana yi, wannan ya daga hannu ya roki Allah yana yin kaza yana yin kaza, Allah ya yi masa. Wannan ya daga hannu ya ce ya Ubangiji dan albarkacin biyayya da nake wa iyayena akan kaza da kaza, Allah ka yaye mana. Sai Allah ya bude dutsen, kun san me yake yi zuwa yake je daji ya tatso nono shine abincin daren su na iyayensu da yayansu gaba daya wata rana je tatso nono ne ya dauko a ƙwarya da yazo sai tarar da mahaifansa sun yi bacci har sun ja kofar sun rufe ga yayansu kuma ya taba zaun suna kukan yunwa Imam Nawawi ya kawo hadisi a cikin Riyadhus Salihin wasibiyatu yatadhaghawna yara kanana suna kukan yunwa ga nonon ya taho da shi suna kukan a ba su sha ga kuma iyayensa sun yi bacci yunwa su ma ta sa sun yi bacci ba su ci ba su sha ba wallahi mallan ya tsaya shi dai yace ni ba zan kwankwasa iyayena ba sun yi bacci ba zan iya tashin su ba dai kenan na biyu kuma yace ni ba zan taba zuwa in ba wa iyayena su sha su koshi ba da iyali na alhali uwata da ubana suna cikin yunwa kasan hakan nan kaga hakan nan da ne wallahi haka ya rike ƙwaryar nonon nan tun cikin dare har as-salatu khairun min an-nawm har asuba yayi iyayen nan suka tashi suna farkawa yaje kai musu yayi aka yi haka ce ai tun dare nake tsaye ya mika musu ka debi abin da za su yi ba ya dauka yaje kai wa yaron ya ba su hakuri yace ya ubangiji in nayi wannan aiki na bin iyayena dan Allah ne ka yaye mana halin nan da muke ciki na matsi dutse da yazo rufe mu mallan kawai sai dutsen ya debe gaba daya fa kharaju yamshu na suka fita suna tafiya to wannan shine ashe akan fifita falala hidima ta iyaye da wai da sauransu akan ba ni sunan shi akan iyali kwanan nan wani yazo mun fatawa ku yi hakuri ana gaya mana abubuwa da za su ba ku mamaki wani ne yace yana tare da iyalansa yana aiki ne wannan yanayi da ake ciki na rashi bankunan sun rage ma'aikata aka rage da shi yace wallahi mallan da biyi yadda mata ta take mun mallan kamar ta mun sujjada amma yanzu ba ni da aiki mallan wulakanci ko madadari nake gani a gidana saboda ba albashi da ita kanta na sa mata albashi in na dauki salari tana da salari dubu kaza yace ladabi da biyayya ba magana yace na mata hanya na buɗe mata shago ina ba tana samun kuɗi komai na tafiya Allah ya jarrabe ni aka kore ni aiki har yau kullun waya ta neman application nake ina tura CV dina mun samu aiki wa mallam yace sai gashi matata tana gaya mahaifa na bakar magana sai gashi iyayen matata suna kiran mahaifana suna zagin su akan wai ba kaza ba kaza ba kaza kuma a duk da hakan fa yana make-make da buge-buge ne ana lallabawa ana ci ana sha yace mallan shahid yace mallan wallahi dai da alaka ta aure wallahi sai na je na roke ta Allah annabi dan Allah ki taimake ni dan Allah ki taimake ni tace dallan gafara inda kuɗi da mutunci in ba kuɗi ba mutunci kage yadda na gaya masa ina haka ya gaya mu haka ta gaya masa matarsa to dan ka gane gwanda ka shirya in kana da kuɗi kana da daraja a gidanka in baka da shi ƴan matan zamani baka da daraja sai masu tarbiyya ta addini shi sa kullum muke cewa ku gina iyalanku akan san Allah da san manzon Allah in rayuwa ta juya za ku ba mu ku asiri yace wallahi mallam matan nan babana bai taɓa zuwa makka ba ban taɓa zuwa hajji ba ni ma ban taɓa zuwa ba mahaifiyata ban taɓa zuwa ba amma saboda tsabar soyayya haka na tattara kuɗina miliyan ɗaya da kaza na biya mata kujera ta je ta yi umra ni ce ka biya mata baka je ba ni ce mamanka ba ta je ba babanka bai je ba ni ce to ai ku kai girba abin da ka shuka yanzu gashi ta zo tana gasa ka ai gashi mallam ko masara ba ta kai shi gasuwa ba yana wayyo Allah ya shiga uku so kaga anan wannan kisar abin da za ku dauka ashe zai iya yiwa wanda kake tarayya da shi in ba kai da gaske ba wallahi alazim in ga muka yi tozarta ka akan iyayenka kuma kuna da kuskure mutum ne zai zo ya samu matarsa saboda dadin soyayya da jin dadi yazo yana suka mahaifiyarsa a gaban matarsa wallahi hajiya tana da matsala wallahi hajiya kaza ni da Allah ki bani shawara ni wallahi kaza kaza in mai kirki ce ce to kai hakuri da ita yayin ne sai hakuri amma ita ba za ta zagi ta uwar a gaban ka ba inda kai ne baka da wayo kai zaka zagi uwar ka a gaban matarka amma ita kullun ya bar uwar ta take to ka bude mata hanyar da za ta keta maka mutuncin iyali iyayen ka wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana kisa a cikin sahih bukhari malamin iyaye yana gaba da sallar nafila. Idan kana nafila iyayenka suka kira ka dole ka yanke gaje. Na hadisin Juraij, wani mutum ne a Banu Isra'il. Juraij mutum ne mai ibada, mai sallah. Ya fito wajen gari ya je gina dan bukkarsa yana sallah a ciki, a sama ma yake yin sallah ba a ƙasa ba. Itatuwa ne da ganye ya dora yake yin sallah, kullum Juraij sallah. In ya fito kawai abinci zai zo ya karɓa ya koma ta yi gaba sallah. Wata rana mahaifiyarsa ta zo tana son ganinsa ta yi masa sallama, tana ya Juraij. Juraij yana cikin sallah ya ce ya rabbi ummi wa salati. Ya Ubangiji ga mahaifiyata tana kira na ga kuma sallata. Juraij ya ci gaba da sallah. Mahaifiyarsa ce Juraij. Juraij ya daga hannu bai gama sallah ba ya ce ya rabbi ummi wa salati. Ya Ubangiji ga mahaifiyata ga sallata. Wanne zan yi guda ɗaya? Ya ci gaba da sallah tunda ba wahayi ake masa ba bai sani ba. Matan nan ta je kwana ɗaya, ta je kwana biyu, ta zo kwana uku, duk in ta zo ba ta cin sa'a sai ta tarar da shi yana sallah. Kaga Allah fa yake yi. Ran ta yi ɓaci. Ta ce to ba za ka mutu ba sai ka yi karo da karuwa. Ta juya ta tafi. Ya aka yi, ya aka yi wata rana wata mata kurum makiyayiya mai kiwo ce, tana fita tana kiwon dabbobi, ta je ta yi ciki. Wannan mutum a wannan lokacin fa su zina abin kyama ne a wajensu fa, ba musulmi ba, amma suna kin zina. Matan nan ta je ta yi ciki a gari, aka ɗauka ta yi ciki, ta yi ciki, ta yi abin kunya. Waye miki ciki? Ta ce Juraij ne. Aka ce Juraij mai sallah? Ta ce shi din. Yan gabade gabade da sarki a gari da waya tura, aka je aka bankaɗe ɗakin Juraij, aka tuzarta shi, aka jawo shi, aka ce sai ka zo ka yi bayani, ashe sallarka ta banza ne? To wannan shi ne abin da ake cewa duk wanda yake mai addini ne to ta katsantsan ɗinsa ya fi na kowa yawa. Don wallahi laifi ƙarami za ka yi to naka sai yanin ninku a na mutane, za ka duk mutane suna laifi. Amma in aka samu wani ko malamin addini ko wani mai addini in yayi wani laifi to shi za a yi ta yaɗawa, a yi ta yaɗawa. An kama wani malamin islamiya a yaje ya keɓanta da yarinya a cikin yaran da ake koya musu islamiya, ya zama bala'i a gari. Yan jarida sun buga ana ta hira da makaranta, an rufe makaranta, an yi kaza. Amma a makarantun boko nawa malaman boko suke wa yara ciki? Ba wanda yake magana. Amma wannan tunda malamin islamiya ne bari a yaɗa abin tunda yana da alaƙa da addini. An kama liman yana rigin ɗin siyasa, an kawo wa liman ƙarƙashin mumbari an bashi ƙuruƙu na wani ɗan majalisa. Liman yana ga rawani ga abin yana dangwalawa, ashe yara suna ta ɗaukan hotonsa bai sani ba. Aka je aka yaɗa ga rawani ga waye ga waye sauransu, wani abu ya zama bala'i. Aka yi ta zagin liman, kai limaman garin ma duk sai da aka zage su, kai ba na garin ba har na ƙasa. Ta ce duk magaretan banza ne, daman ƙaryar banza, sai dai ba su ga kuɗi ba. Amma mutane nawa suke rigin a gari? Suna da yawa, ba wai musu magana ba. Amma kai tunda kana da addini to ya kamata fa ka sani matsayinka daban ne a cikin al'umma. Ku riƙe wannan saƙon. So Juraij ya gamu da wulaƙanci fiye da yadda kike tsammani. Yace yana neman alfarma a wajen sarki, a tara mutanen gari gaba ɗaya, a kira wannan matar da tace shi ya mata ciki, shi ba shi yayi ba, amma a kira ta. Mata ta haihu ma da jariri. Yace a kawo har da jaririn. Aka tara gari gaba ɗaya, aka ce ta zo ta yi bayani. Ke waye miki ciki? Sai ta ce gashi nan Juraij. Aka ce kai waye wannan cikin? Juraij ya ce a bani dama zan yi magana. Sai ce a kawo yaron jaririn. Aka kawo yaron jaririn, ya bugi tumbin jaririn, ya ce ya babus. Babus a yarensu ya kai jariri. Ya babus man abuka? Ya ce ya kai wannan jaririn, waye ubanka? Kawai yaron nan yana jariri malam. Sai ya yi magana, sai ya ce wani mai kiwon dabbobi ne, shi ne ubana. To wannan annabi ya kawo hadisin nan don ya mana bayani daga cikin waɗanda suka yi magana suna cikin zanin goyo ba annabi Isa kaɗai ba ne ba, akwai wannan babus ɗin na lokacin Juraij. Aka ce ya ce ra'iyar ganin kowa kuma ya ji. Aka ce jariri yana magana. Aka ce ai kun taɓa waliyin Allah ne. Ta dalilin wannan bawan Allah Juraij, Allah ya sa jaririn nan ya yi magana, dolensa ya bada ansa sarki yace kai hakuri aka zo ana ba wa jireji hakuri aka ce za a gina mai gida na zinari yace a bana bukata a je a kafa mun itace na da ganye na in je in shiga ci gaba da sallah to malli shahid kun manta da magana mahaifiya ko ai mahaifiyarsa ta yi masa addu'a tace ba za ka mutu ba sai ka ci karo da karuwa ba sallah kaje ba to sai ka kalli karuwa ka gatta ka mai magana da ita shi ku abin da yake a duniya kenan sai ga jireji yau yana magana da ba ma karo ba da dan karuwan ma yana hannunta kuma yayi magana kaga addu'ar iyaye shine ake so a nuna mai in mahaifiyarka ta maka mummuna addu'a wallahi sai ya bika idan baban kai maka mummuna addu'a wallahi sai ya bika kar ka yadda ka mutu baka samu addu'a ta kware daga iyayenka ba idan kuma sun mutu kana yaro to ka je kabarin su kai ta musu hidima kuma kai ta musu abubuwa na alheri a nan duniya wanda zai iya kai musu shi yasa ne muku magana cewar akwai sadaka jariya da ake wa iyaye yanzu mutum zai iya tamfata masallaci iya girman sa yace gaba ɗaya Allah ya kaiwa babana lada duk sallar da za a yi duk karatun da za a yi Allah ya kaiwa mahaifina lada wani mutum kwanan ne ya zo ya same ni babban mutum ne jami'i ne na gwamnati ya yi ritaya bai taɓa haihuwa ba yace mallam Allah bai bani haihuwa ba nayi addu'a nayi na shi haka Allah yake nufin ka baka sani ba watakila za ka samu yace ai yanzu shekaru sun yi abin nan ga ido ya taɓu ga mata sun tsufa ga waye ba sauransu yace ina da dukiya yace na ware fili na kaza da kaza da kaza a je a gina masallaci gaba ɗaya ibadar da zai Allah ya kai wa iyayena lada su san cewa sun bar da nace Allah ya maka albarka kuma wallahi mallan Allah zai kai musu lada tabur markaba idan ka tsaya ka sa a murmur masallaci a kauye ana sallah kace Allah ya kai wa baban ka ladan zai kai masa so ku yi wa iyayen ku sadaka jariya ko suna raye ko da bayan sun bar ainihin wato duniya ga baki daya daga cikin hakoki da ya kamata a kula da su a kyautata musu wajibi ne a kyautata kamar ya kyautatawa yanzu yana ma bayanin kyautatawa a ba su abinci a yi musu sutura a kai su umra a kai su aikin hajji a gyara musu wurin zama ka kyautatawa mahaifinka wurin zama kar mutum ya zo yana birni kana zaune cikin wuta kana cikin yalwa amma iyayenka a ƙauye kullun suna kwana sauro yana cizon su kana yanka shaddar da kaga dama kana daurawa amma mahaifinka ba shi da rigar da zai je daurin aure kuskure ne ba matarka tana da sutura bila adadin amma mahaifiyarka ba ta da wadatattun kaya da za ta sa ai musu da'a sai dai in sun yi umarni da sabon Allah Allah ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuṭihuma in suka ce ka saba wa Allah to nan kanka da kai musu da'a sannan kuma ba a yi musu zance da yake bakanta musu rai kwata kwata kuma a rinka gaya musu kaulan karima sannan kuma yayin da girma ya same su to a kula da su a kai su masallaci in suna bukata a kai su asibiti idan ba su da lafiya a rinka yi musu addu'a ana roƙon musu Allah iyayen mu suna da hakki in mun yi sallah musu addu'a mai ta'alimul muta'allim yace duk mutumin da yayi sallah a cikin sallar sa bai yi wa iyayensa addu'a ba yayi asara ba karama ba kar ka yadda ka gama sallah rukuyin nan a sujjada da kake baka yi wa iyayenka addu'a ba ko da ku baka taba ganin su ba baka taba haduwa da su ba annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya sha roƙon Allah ya daga hannu ya ce ya ubangiji Allah ka ba ni dama in je in ziyarci mahaifiyata kar ka manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi bai san babansa ba bai taba ganin mahaifinsa ba ka duba so maganar uba da ake faɗa bai taba ganin babansa ba saboda baban shi ya rasu yana cikin cikin mahaifiyarsa sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah yake cewa li ummika haqqun alayka hu haqqun law alimta kabiru kasiruka ya hada ladayhi yasiru fa kam laylatin batat bi sakhlika tashtaki laha min jiwaha annatun wa zafiru yace wallahi mahaifiyarka tana da haƙƙi mai girma akan ka da ka sani ko min girman ka wallahi alazimu a wajen Allah in an hada ka da iyayenka fa kai karami ne so nawa mahaifiyarka take kwana da nauyin cikin ka ba ta yin bacci tana ihu tana kuka ai kuna kallon yadda matan ku suke yi in suna da juna biyu ko ta ta juyi ta kasa yin bacci ko kuma an haife kan ka hana ta bacci wannan wahala ce amma duk da haka yaro ya zo ya waye gari baya tausayin uwarsa ga abubuwa da malamai suke fada wanda yake saba wa iyaye ne sai ku yi kokari ku ji su na farko Abdullahi dan Amr dan Umar yana cewa duk wanda ya sa uwarsa da ubansa ko uwarsa kade ko ubansa kade kuka to ya shiga uku yana cikin uku kulwali dai kar ka yadda ubanka ya kuka dan kai ka je ka yanka wata tsiya a zo a biyo ka dan makamai jami'an tsaro ko a dauki ubanka a je a daure shi saboda ka je kai sata ko kai wani ta'addanci yanzu ƴaƴa da yawa sun je sun yanka tsiya an kai iyayensu kurkuku suna daure ta dalilin ƴaƴansu Abdullahi dan Umar yace duk wanda ya sa ubansa kuka ya shiga uku Abdullahi ibn Zubair yake cewa duk wanda ya kafa ido wa ubansa ka kalle shi gau baka saukewa ko mahaifiyarka to baka da biyayya kenan so yake ce ba a kafa wa iyaye ido gau kana kallon su suna kallon ka yanzu kamar yayan mu ne na zamani yaro zaka zo kana marfada wallahi malam kwayar idan su yana cikin kwayar idan ka Allah ko ka zo kana zaune kana masa magana yana tsaye akan ka yanzu kai ashe baka da kirki yanzu kai abu kaza yana tsaye akan ka yana kallon ka ya tsuguna ma ba zai tsuguna ba irin wannan sai kai make make ka buge shi ka ce ina maka magana ina zaune kana tsaye akan ina dan ya san yayi kuskure akwai yarinyar da ta aika wa ubanta takarda ta ce ko ai aure ko amun aure ko a gaba layi a gidan nan ta ce gaba ta ta kai ni ma na isa aure nake bukata ta aika wa ubanta ya zo na kuma yana shawara da uwarta to yanzu ya za a yi bata san ba bayi da hali ne ba halin auren amma kaga sakamakon da ta tura masa Muhammad bin Siri ne yake cewa duk wanda ya zo tafiya da shi da babansa ko iyayensa ya wuce gabansu to ya saba wa iyaye ba a wuce gaban uba sai dai ya wuce gaba ka bi shi yace sai dai in zaka wuce gaba in kaga tsakuwa ko abin da zai cuce shi ko kaya kai maza maza ka wuce ka je ka kade masa ka dawo baya amma ba a yi lalle mahaifi shine a gaba lalle mahaifi a ita ce a gaba haka ibn siri ne ya faɗa imam mujahid yace duk wanda iyayensa suka daga hannu za su dake shi ya kare ya saba wa iyaye ba a so in uba ya daga hannu zai dake ka ko bulala ko zai ma wani buku wai ka kare ko ka rike hannun yace wannan saba wa iyaye ne barin ka yi muku larabcin la yanbaghi lil waladi an yadfa yad walidihi idha darabahu bai kamata ba to ba ma wai rikewa ba abun nan ba kai din ma rike ka zai in ka zo dukan sa wallahi wani yaron in ya dabke ka wala ba ka iya kwacewa ba wani ya dauko bulala zai da ka yaron ya rike bulala yayyaye kwace ka sake dan ubanka nace maka yaro yake sakewa ka sake nake ma yayyadan da yadda yadda ba za ka sake ba ko za ka ga tashin hankali yau kuma ya kasa kwatar tsumayyar yaron ya fi shi karfi wani ya zo zai daki ɗansa ya kai duka iya ƙarfinsa kawai sai yaron sai ya kwanta haka kawai uban sai ya faɗi yana faɗuwa sai ya gurɗe to ƴaƴan zamani ku daina gaggawan ɗaukan abu za ku dake su za su iya muku illa wani bin saye da gudu yana zuwa wani guri kawai sai ya taka burki sai ya rufa shi kuma uban sai ya gaba sai ya kafa bakin sai ya buge wani abu ya zubar da shi sai ga shi an zo ana cewa alhaji sai hakuri dai yaran nama din nan sai a hankali kaza kaza to dabara ake yi in yaro ya kai girma ko yarinya ta kai budurwa ta kai girma akwai abubuwan da ake ladabtar da su amma dukan nan fa akwai hadari zai iya yiwa wallahi wajen dukan sa kai ka ji rauni wani ya ce ya gurde ya zo dukan yaron sa ya gurde saboda ya kai mai duka kawai sai sa mai gwiwa hannu ya zamani ne malam ba su da kirki suna da wahalar shi su ba san wannan nasin na Imam Mujahid ba yawa sai ka kyale shi kai masa wata hanya akwai hanyoyi na daftarwa ba zai zo ne mu kudin kaza ba ba zai zo ne mu abin da zai ci ba ba zai ne mu ne mu kaza ba sai kuma hanyoyi da yawa ni girma da zaka iya ladabtar da shi Imam Al-Hasan Al-Basri yake cewa yana daga cikin muntahal qati'a iyakar saba wa iyaye kamar a je wajen wani babban mutum ku je ku zauna da kai da ubanka a gaban sarki ko a gaban wani yanda ubanka ya zauna kai ma nan ka zauna yace yana cikin muntahal qati'a saba wa iyaye ne Yazid ibn Abi Habib yace duk wanda yazo ya jayayya da ubansa ko iyayensa yace sai sun kawo hujja to wallahi yana cikin wanda suka saba iya Allah sai an masa hukuma kamar yaya kamar kuna tattauna da babanka kace a kawo hujja ana tuhuman ka laifi kace wallahi sai an bada hujja me hujja ka san ana faɗa ayan zamani me dalili mamu me dalili da wani dalili me hujja to ba a cewa uba wai ya kawo hujja wai akan ya tuhumce ka da wani abu ba a faɗa ko da ku bai da gaskiya sai dai ai shiru saboda matsayin irin na uba akwai matsaloli kamar haka akwai masu dakawa iyayen su tsawa wannan haramun ne dakawa iyaye tsawa haramun ne cewa iyaye uffan dan me yasa haramun ne saba wa iyaye ne turbi na fuska kamar misali yaron kai maka laifi ka zo kana mai faɗa mana sai ga ya sha kunu ya ɓata rai sau da yawa mana sai ga wallahi lokacin ba za ka iya mai magana ba sai a ce ai fushi yake da ni ƙarar yaron ka zai nuna maka yana fushi da kai saboda ya yi laifi ka masa faɗa to nan gaba in ka faɗa faɗa zai yi to ba ma yara maza ba yanzu har ƴan mata ma ka ga mace dai ta fi tsoron uban jabo a da amma wallahi ƴarka mace wallahi malam za ta iya tayar maka da hankali wani ya zo lokacin auren yarinyarsa ta yi ta kawo wani wanda ta kawo din nan ba mutumin kirki ba ne shi ya san shi ya bincike ya ce wance ba za ku ke auruwa ne ba saboda bai dace da tarbiyyarmu ba sai ta ce uwarta ki gaya mata ki gaya masa ni kuma ba ni da miji sai shi ya ce ba za fa ya auren nan ba malam haka ya faɗa uwarsa uwar yarinyar ta aiko masa haka ake yi a zamanin kenan kai da biyan kuɗin makaranta kai da biyan kuɗin kitso kai da biyan kai da hidindimin wahala kuma idan an zo zaben miji ba a neman shawararka muna nan duk an hana mu yi ƴaƴanmu auren dole gaskiya ne kar mu yi musu auren dole amma su kuma suna yi wa iyayensu auren dole kai baka isa ka ce a aura dole ba amma kuma su sun isa su ce maka dole sai ka yarda an aura kuma dole sai ka yi gado ga wanda ba ka so dole sai ka yi kayan kicin ga wanda ba ka so dole sai ka yi kaza ga wanda ba ka so yanzu zamani cewa ke kar a yi auren dole kar ku yi ƴaƴan ku auren dole eh yana da kyau kar a musu auren dole to amma me yasa ba a yi wa ƴaƴan kuma nasiha su daina sa iyayensu su yarda dole akan abin da suke so da faɗa a cikin wani karatu wani sulhu na je na gidan wani aure wace mata da aka sako ta uban ta ya kore ta a gidanta a gidansa na je na ce ya aka yi alaja ka sai ce malam kar ka shiga zancen nan na ce ai hakuri ya ce a ta tafi dai ta je gidan mijin me ya faru alaji ya ce nan mijinta ya zo ina masa magana akan abin da ya mun ba daidai ba na cutar da yarinyar nan ya ce ya zage ni kuma ya ce sai ya ɗebe ni da mari in na ƙara magana malam mijin ƴarka ya zo ƙofar gidanka ya ce zai kwashe ka da mari in ka sake mai magana banza ya ce karki koma gidan mutumin nan ba mijinki ba ne wallahi har yanzu ina ganin tsohon nan a idona ina tuno ƙofar gidan da wannan abin ya faru ya ce kuma ya je min wannan abin kuma ta ce sai ta koma aka zo aka dame ni sai ta koma na ce sai ta koma ai ba da ra'ayina ba amma ba in ya sako ki ba gidan nan ba kuma ya sako ta yanzu kuma ta dawo ta ce ta za ta ce ta abin nan ta za ta dawo gidana ya ce a'a to ka duba irin wannan yanzu wanda yake zai mari uban matarsa da zai mari ubansa ba zai mari ubansa la ilaha illallah la ilaha illallah to kenan idan kun ga yaran ku suna irin wannan dabi'a ku musu faɗa yaro malam a hankali yake tashi in ka gina shi ka bar shi haka wallahi zai saka kuka yaro karami dan firamare dan sakandare wace ga wai yana fushi da ubansa wai bai je gaishe shi ba ko ka kira shi ka garan sa a turbi ne a bace wai dan me saboda baka sai masa abu kaza ba ko kuma baka hana shi abu kaza ba ko ka hana shi abu kaza so duk wanda yana cikin sabawa iyaye rashin neman izinin su idan za a tafiya sabawa iyaye ne rashin taimaka musu a cikin ayyuka na gidaje sabawa iyaye ne kallon iyaye da irin kallon hadirin kaji sabawa iyaye ne zuwa ka je ka taro rikici ka sa ubanka ya tafi gurin yan sanda ko gurin sojoji ko a kira shi wani bincike akan ka sabawa iyaye ne sannan kuma zargin su da sukar su akan wani abu na duniya saba musu ne shiru ake akan lamarin su sai dai a ga yawa na gaba da su a ce su musu nasiha jefa su cikin kunci kamar yanzu wanda zai je ciwo bashi a zo a daura ubansa ka je ka ci bashi ko kai fu wannan an zo an daura ubanka saba wa iyaye ne dora musu nauyi da ba za su iya yi ba ka je ka taro rikici ubanka ba zai iya ba ka sa shi ya ci bashi saba wa iyaye ne dukan iyaye saba wa iyaye ne ko kun san cewa akwai yayin da suke dukan iyayensu da ido na na ga mutumin da aka nuna mu a wani kurkuku a wata jiya mun je irin taimakawa mutane a fitar da su masu karamar tara da bata kai ta kawo ba ta criminal ba a cire musu a na bashi haka sai ma'aikatan kurkukun suka zo kace akarmaka Allah wancan mutumin ka kucire shi ka ku biya masa tarar nace me ya faru sai ce wallahi uwar sai da ka yayyansa suka kawo shi aka daure shi malam ni dai ban ga wani mutum mai girma a nan wanda ya kai shi ba a cikin ku gaba daya kaya ne guda yaro ne kato zabgege me ya faru na kira shi nace kai akai haka eh wallahi wannan tsotsayi ne ya faru kawai dai ita ma wallahi tana shiga harkokin mu ne na yara abin da an zo ana kaza wai fada yake da shi da kaninsa sai ta zo tana masa fada ka daina dukansa ka daina dukansa ya zo ta zo za ta kwace yaran ita ma ya hada da ita ya doke su gaba daya yadda ki uwar yadda ki kanin tashi sosai ya bata shine aka dauko shi a kashi nace gaskiya ba za mu cire ka ba wallahi abu na karshe jahilci yakan sa a saba wa iyaye ku sa ƴaƴan ku su je makaranta ku kai su islamiyya su yi karatu Allah ba abin da zai gyara ƴaƴa irin qur'ani da hadisi Allah ya ce annabi ya ce ku kulla alaƙar ƴaƴan ku da zuwa makarantu da wuraren wa'azi zai taimaka muku kwarai wajen sa sai muku biyayya sannan kuma mummunan tarbiyya tarbiyya irin ta turawa da ake wa yara idan kun lura rayuwar bature da ƴaƴansa rayuwa ne wanda ba ta da kyan gani wallahi kasantar ta isa yanzu yaro fa zai je ce ubansa ƙarya yake su turawa ba wani abu bane ba kuma yanzu nan yaro wani ɗalibi na yana gaya mu yayi karatu a cikin ƙasashen turawa nan yace ai su ba wani abu bane yanzu yaro sai danna lambar ƴan sanda 11111 kaza kawai sai ƴan sanda zo sai ce a kama ubana mai yayi kaza yayi kaza fama shi wallahi malam da kyar za a kwato ka sai yaron ya zo ya ce yayi afuwa ko kuma a ci tarar ka wallahi da yawa wannan yana faruwa kuma su ba a musu fada in yanzu a turai in ka je ka da yaron ka ko ka zage shi ko kai masa abin da ya bata mai rai wallahi zai iya kai ka kara kuma a zo a hukunta ka to wai irin wannan rayuwar wai muke so mu zo mu sa ta a cikin ƴaƴanmu ka gama yi masa wahala shi kuma yazo yace mutuncinka to wallahi wannan ba hanyar musulunci bane dole ƴaƴa su bi iyayensu dole ne kuma dole ne ɗa ya karɓi faɗan ubansa kuma dole ne uba ya ladabtar da ɗansa shi yasa ga sunan ƴaƴan za ku ga an bar su sun je sun koyo shaye shaye ba wanda ya sai musu magana wallahi an kawo min kes ɗin wani yaro ubansa ya kai shi karatu America ya je karatu ya dawo asuba ya uban yake tashin sa shi ya rika ya gama yana zuwa yana fita sallah asuba yana da addini sai yace bari ya rinka tashin yaro wallahi malam yaron nan yace uban nan ya daina fita kura masa zai harbe shi abokin sai zai ga yace ya yi just even me fa kullun yazo yana yana nokin kofa ta ban gama bacci bai ce wai ta fita sallah asuba yi dan me zai zo yana takura mu yace sai na ji sallah asuba I will shoot him eh dan America ne yayi tunda su kan sun iya bindiga yayi to kage da kudin ka sai ka biya kudin visa ka biya kudin jirgi ka biya kudin hotel ka biya kudin guzuri ka biya ga sakamakon da ya zo maka da shi kuma da digirin America da na Ingila da na Gabon da na China da na America da na ko ina ma duk iri ɗaya ne in an zo aiki duk dai sunan su digiri ne Baca ne karka kai shi ba, amma duk wanda ya san kansa bai koshi da tarbiya islamiya ba, wallahi kare je mika wa tura wannan dan za su lalata mai tarbiya, kuma wallahi bai taba jin tausayin ka ba. Za ka zo ka gama aikin ka gama ritaya, shi kuma ya samu duniya yana ci, wallahi da shi da ƴaƴansa za su cinye su more a barka cikin wahala da bashi. Abokanan banza suna kawo lalata tarbiyar yara. Duk wanda ya bar ƴaƴansa suna abokanin abokantaka da kowa, to ya jira wulakancin da zai tarar a tsakanin ƴaƴa a wajen ƴaƴansa. Lalle ka san su waye abokanin ƴaƴanka, kuma lalle ya zama kana da ra'ayi wajen yayi abokantaka da wani ko kare abokantaka da wani. Sakaci da iyaye da gata da yake yawa shi ma yana taimakawa. A sa wa yaro gata, malamai suna faɗa masa suna cewa wallahi duk wanda ya nuna wa ɗansa gata ko, to wannan yaron bai fiye yin abin kirki ba. Kawai ka sa shi ya rayuwa irin yadda kowa yake rayuwa ko da akwai gata. Ni akwai attajirin da na sani, Allah ya rufa mai asiri da komai da wadata. Iyayensa, ƴaƴansa abokanaina ne. Malam dukiya dai Allah ya hore masa, yana da arziki da transportation yake. Idan an yi hutun makaranta sai ya ce wa direbobin trailolinsa, ku zo ku ɗaiɗaibi yara biyu, kai ɗaiɗaibi ƙwaya biyu, kai ma ɗaiɗaibi ƙwaya biyu, su bi ka. A daji yanzu ya za a ce ka je su, ni ma sai da na bi trailer nan kafin na zama alaji. Yace a da su zo suna hutu suna bal suna kaza, su je su ga yadda ake rayuwa. Wallahi na san yaran, an zagi mutumin nan ana ta cewa kaza ana cewa kaza, yace rayuwa nake koya musu. Kuma trailer suke bi, su ƴaƴan da suke bin bayan trailer su ƴaƴan arna ne, su ba mutane ba ne, su ba su da gata ne, shi direban shi ma ba kawa. Yace ku je ku koya, kar wani ya ɗauka kuɗina kuɗinsa ne. Yace kuɗina nawa ne, haka ya gaya musu. Yace kuɗina ne, ni na nemo, kowane yaro je nemi nasa. Malam haka ya koya musu, suka goge da wahala. ƴaƴan alaji ne amma sun iya wahala. In an zo za a tafi harkar gona, yace mu tafi gaba ɗaya. Ya sa a yi masa tumaminsa mai kyau da tsokoki da nama, ya je a mai shimfiɗa gindin bishiya yana zaune. Yace ba zan yi wahala biyu ba, in wahala lokacin kuna yara yanzu ma zo, ina gindin bishiya ku kuma kuna rana, ku je ku tai. Wallahi malam, a je a ɗebo masara tare da su, a yanke auduga tare da su, a yi kaza, su jiƙe sharkaf su dawo gida a gajiye. Ya ce to haka ake yi, in an tashi kuma a tura su tafi karatu, a biya kuɗin makaranta, a yi musu hidima. A haka suka rayu. So da suka tashi sun san komai, sun san daɗin, sun san wahala. Amma yaro ka rufe masa ƙofa kawai, kullum daɗi, kullum daɗi, kullum daɗi. Shi sa zai zo yanka maka baƙin cikin da wallahi ba za ka iya bacci ba. Ka nuna masa rayuwa. Wani lokacin tura shi ƙauye ya je ya hutu. Amma ka zo ka ajiye shi a nan, kullum wuta yake gani da motoci masu tsada. Tura shi ƙauyen ku inda ka taso, ka ce je kai hutun sati biyu, ka je ka gaisa da iyayena, ku je gona aje a yi kaza, aje a yi kaza. Yana baba ba zan je ba, ka ce wallahi dan ubanka sai ka je, ka kai shi ka jire shi. Wallahi ba laifi ba ne wannan, dan ya san cewa kai ma ga daga inda ka zo. Ashe wahala ba ta hana sa mutum ya samu abin duniya da yalwa. Ya ci abincin da suke ci, ya sha abin da suke sha, ya ji sauran da suke ci da su ma, shi ma ya cije shi. In ya gama ya dawo ya ci gaba da makaranta. Wannan shi ne ka koya mai tarbiya. Amma gata ɗari bisa ɗari sai ya je ya haɗu da ƴaƴan manya ko ƴaƴan wasu, a koya masa sata, a koya masa satin ATM, ya je ta ciran kuɗinka, a yi masa kaza. Wani kwanan nan aka kamun kesin wani uba, wai ƴaƴansa suna sace mai ATM. Na ce a dole sata aka yi, ka bari suka san inda kake ajiye ATM ɗin. Zuwa ya kawai sai dai ya je wayarsa. Malam sai ya ce ɓurum 500, ɓurum 1000, ɓurum, yana inna lillahi subhanallah, kira mun manajan banki, kira mun wani kaza, za a yi total account ɗin. Kafin ya farga malam, yaran nan sun kwashi kuɗi, kuma account da yawa. Malam sun iya, ƴan yahu ne, sun sani. Aka kawo yaran, yace yanzu abin da kai mun kenan, ya yi shiru, ya zaga iya zagi, kuma gobe ya ci gaba da yin tsayar. Gata ya samu da ka kai shi yana noman wake da gyaɗa, ba zai ga ATM ɗin da zai ɗauka ba. Abin da na faɗa ne dai, Allah shi ba mu lada. Wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe, Allah ya yafe mana. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. ita sab duka ne abin yana da muhimmanci, lokaci kuma ya tafi. Ina ganin dai ba a tambaya domin a yi hakuri. Duk da dai abin yana da muhimmanci, amma lokaci ya ja, mu kuma malam ya gaji, mu yi hakuri.
muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe mana kurakuran mu isa aljanna makomar mu Allah ka ji kan iyayen mu Allah ka yafe wa iyayen mu Allah ka ji kan iyayen mu Allah ka yafe wa iyayen mu ya Allah ka sana mu iyayen su mana biyayya su mana da'a su kyautata mana ya Allah ka sa aljanna makomar mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ya Allah duk abin da zai bakanta mana rai ko ya bata mana rai Allah ka raba mu da shi ya Allah duk wanda yazo wannan guri yake da bukata Allah ka biya masa bukatar sa duk wanda yake wannan guri yake da wani ciwo ko cuta Allah ka yaye masa ciwon sa ya ubangiji ka albarkaci rayuwar mu ka sa mana albarka a ayyukan mu ka sa mana albarka a sanawoyin mu ka sa albarka a ilimin mu ka sa albarka a kasuwar mu ya ubangiji ka albarkaci ƴaƴan mu ka albarkaci zuriyar mu ya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allahumma fur lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'ati وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اقض عنا الدين وأغننا من الفقر اقض عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم بياهما سباشي باشي ليك كنسو اللهم بياهما سباشي باشي ليك كنسو اللهم بياهما سباشي باشي ليك كنسو يوم دباس دافيا سكبون شاسي بتوشي اللهم وركد سو ونسكرقام جنانجسكي Allah ka yabe musu ka ji kan iyayenmu ka ji kan malamanmu ka ji kan magabatanmu Allah ka ba mu safiya da zaman lafiya a wannan kasa ka yaye mana kunci da bakin ciki da damuwa da bacin rai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka ya rab amin bismillah